This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalo da kuma Niyar murya Arewa. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muke farin cikin jan ragamar shiri na yau Juma'a 12 ga watan Fabrairu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya saki da tsohon mataimakin Riek Machar ya ci gaba da zamowa mataimakin nasa. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce manyan kasashen duniya da ke ganawa a Munich domin duba yanayin halin da kasar Syria take ciki yanzu dai sun cimma matsaya. Daya daga cikin mutanen da ake tuhuma a Minnesota da yunkurin zuwa Syria domin shiga kungiyar ISIS ya amsa laifinsa.
Kanin labaran kenan. Kotun daukaka kara a jihar Adamawa, Najeriya ta yanke hukuncin cewa majalisa bata bi ka'ida ba wajen tsige tsohon gwamnatin jihar Murtalan Yaku, sai dai hukumomi a jihar sun ce wannan ba hujja bace.
Yanzu wane ne a kasan nan ya san za a cire shi, za a kawo mishi notice cewa ga notice za mu cire ka, sai ya karba ya sa hannu ya ce eh na karba. A gani na fa wannan magana sai Supreme Court ta sa hannu.
Sai kuma shirye-shiryen zabe a Jamhuriyar Niger, inda jam'iyyar MNSD ta bayyana inda za ta mai da hankali idan aka zabe ta.
Cikin ƙasa in mutum bai da isasshen abinci, bai samun ruwa kyakkyawa, bai samun a mishi magani fannin lakwal, wa'annan abun su uku kenan su suke sa kullum mu ne baya.
Sai kuma shirin lafiya uwar jiki na Jummai Alama, duka sai bayan kun sha labarai.
Asare, assalamu alaikum. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya saki nada tsohon mataimakin Riek Machar ya ci gaba da zamowa mataimakin nasa. Wannan kuma zai rasa nasaba da ganin an kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru biyu ana yi a kasar ba. Shugaba Kiir ya bayyana dokar nada Riek Machar din ne jiya Alhamis, domin yin hakan zai cike daya daga cikin manyan sharuɗan da aka gitta a cikin watan Agusta na shekarar ta gabata, amma kuma aka ƙi yin hakan. Yanzu dai wannan ya mayar da martaban shugaban kasar inda yake tun farko, kafin yaki ya barke tsakanin magoya bayan shugabannin biyu lokacin da shugaba Kiir ya fatattaki mataimakin nasa a cikin watan Disambar shekarar 2013. Da yake wa wannan gidan rediyon bayani a babban birnin Masar, Machar ya ce yana mai cike da farin ciki na wannan sake nada shi da aka yi a matsayin mataimakin shugaban kasar taso. Ya ce da farko yana yi wa shugaba Kiir godiya na daukar wannan matakin, domin ganin cewa yanzu za a cimma duk wasu sharuɗan da aka gindaya. Machar ya ce yanzu ba su da kowace irin hujja na kin aiwatar da wannan sharuɗan. Yadda kasar Sudan ta Kudu ita ce sabuwar ƙasa a duk faɗin duniya wadda ta samu ƴancinta daga kasar Sudan a cikin shekarar 2011.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce manyan ƙasashen duniya da ke ganawa a birnin Munich domin duba yanayin halin da ƙasar Syria take ciki yanzu dai sun cimma matsaya cewa za a dakatar da buɗewa juna wuta nan da mako guda. Kerry ya shaida wa manema labarai da sanyin safiyar yau Juma'a cewa wannan dakatar da buɗe wutar bai hada da masu ta da ƙayar baya ba, amma kuma ya hada da ƙungiyar ISIS, ita da ƙungiyar Al-Nusra da dai sauransu. Ya ce ƙungiyoyi 17 ne suka amince da wannan tsarin, kuma za a samar da kwamitin sha yanzu maganin yanzu wanda Amurka za ta jagoranta ita da ƙasar Rasha, domin samar da hanyoyin da za a tsara saboda samar da zaman lafiya na dindindin wanda zai kawo ƙarshen tashin-tashina da aka daɗe ana yi a ƙasar. Kerry ya ce ba shakka an samu kyakkyawan matsaya a wannan taron, wanda ya ce sai dai a rubuce abin yake, abin jira a gani shi ne aiwatarwa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Daya daga cikin mutanen da ake tuhuma a Minnesota da yunkurin zuwa Syria domin shiga kungiyar ISIS ya amsa laifinsa jiya a kotu. Abdulrazak Mohammed Wassim yana cikin mutanen nan biyar ɗan Minnesota waɗanda suka shirya tafiya Syria a cikin shekarar 2014 domin shiga cikin kungiyar ISIS. Su ma sauran hudun za a gurfanar da su a cikin watan Mayu idan Allah ya kai mu. Babban mai gabatar da ƙara ya ce waɗannan mutane sun yi ƙoƙarin ficewa Amurka ne ta ɓarawo ne a hanya ba tare da sanin jami'an shige da fice ba na Amurka domin gudanar da wannan tafiyar da su kudur aniyar yi. Mahukuntan ƙasar Amurka suka ce birnin Minnesota na ɗaya daga cikin manyan biranen da ke da musulmai 'yan gudun hijira daga Somalia, kuma yanzu haka ana ƙara samun masu tsananin kishin addini waɗanda suka ce suna iya rikidewa su zama 'yan ta'adda. Babban mai shari'a na ƙasar Amurka reshen jihar Minnesota Andrew Luger ya ce tuni ƙungiyar ISIS ta daɗe tana neman waɗanda za ta horas domin shiga cikin ƙungiyar tata, kuma wannan bai zama sabon abu ba.
Babban alkali a wata kotu a nan Amurka da ke cikin jihar Minnesota ya ba da umarnin a ta sakiyar wani ɗan ƙasar Bosnia wanda ya karkatar wato ya kantara ƙarya a kan rawar da ya taka a laifin yaƙi sa'ilin da ya zo gudun hijira zuwa nan Amurka a shekara ta 1998. Zenko Lakisha da ke zaune a tsibirin da ke kusa da wani gandu a babban birnin jihar Minnesota yana cikin kungiyar nan da ta yi ƙaurin suna wajen kisan Koroshawa a lokacin yaƙin da aka yi a ƙasar a shekara ta 1990. Shi dai wannan mutum an yanke mashi hukuncin aikata ayyukan aisha ciki ko har da kashe wata dattijiya Sabia bayan ya ɗirka mata bindiga daga tagarta lokacin tana cikin ɗakinta. Kuma ko baya ga wannan yana da wasu hukumce-hukumcen ayyukan aisha a kansa, amma ya gudo ya zo nan Amurka kuma ya share ƙarya lokacin shigowar tasa nan ƙasar.
Samun goyon bayan ƙasashen duniya shine babban abin da Amurka take bukata domin samun nasarar takunkumin da ta kakaba wa ƙasar Koriya ta Arewa. Wannan dai kalami ne da suka fito daga bakin ɗaya daga cikin manya-manyan jami'an diplomasiyyar ƙasar. Kwanan nan ne da ƙasar ta Koriya ta harzuka ƙasashen duniya da dama game da hana ta gudun makaminta na nukiliya, kuma tekun ne ƙashi ta hakan, wanda kuma hakan ya janyo mata suka daga sassan duniya daban-daban. Wendy Sherman, tsohon jami'in diplomasiya wanda ya riki mukamin mataimakin sakataren harkokin waje, ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa muddin Amurka na son ta samu nasarar takunkumin da ta sawa a Koriya ta Arewa, to sai fa ta samu goyon bayan sauran ƙasashen duniya, musamman ma masu faɗa aji.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kuma da labarin mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Adamawan Najeriya, inda kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewa majalisar da ta tsige tsohon gwamnan jihar Murtala Yako bata bi ƙa'ida ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin mu Sanusi Adamu ya aiko mana.
Da yake gabatar da hukuncin kotu mai alkalai biyar wanda mai shari'a Jummai Hannatu Sanke ke shugabanci, ya ce majalisar dokokin da kwamitin bincike da ta nada sun kasa baiwa tsohon gwamnan hakkinsa na kare kansa daga zarge-zarge da ake masa ta hanyar gabatar wa tsohon gwamnan takardar zargi da suke masa hannu da hannu. Hujjar da kwamishinan shari'a na jihar Adamawa barista Silas Bala Sanga ya ce karar tsaye ce ga demokradiyya. Hukuncin, inji kwamishinan shari'ar, ba zai haifar da kyakkyawar makoma ba, inda bangarorin biyu za su shiga wasan buya da juna a duk lokacin da zargin tsigewa ya taso. Dalilin haka ne ma majalisar dokokin jihar Adamawar za ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli.
Dalilin da aka ce ciren Yako ba daidai ba ne, dalili ɗaya suka bada, suka ce ba bashi notice na cire shi, ba bashi ba hannu da hannu ba, shikenan dalilin da suka bada aka ce ciren Yako ba daidai ba ne. To yanzu wane ne a ƙasar nan ya san za a cire shi, za a kawo mishi notice cewa ga notice za mu cire ka sai karba ya sa hannu ya ce eh na karba. A gani na fa wannan maganar sai Supreme Court ta sa hannu, kuma nake ganin Adama State House of Assembly za su je Supreme Court. Wannan case din Adama State House of Assembly ne dama suke cire mutane da impeachment, in yayi musu haka za su zauna da judgment din, kuma bai musu ba za su je Supreme Court.
A bangaren masu goyon bayan tsohon gwamna Murtala Yako kuwa sai hamdala, kamar yadda Alhaji Mijin Yawo Kugama tsohon shugaban jam'iyyar PDP ke fadi a hirarsa da yan jaridu jim kadan bayan yanke hukuncin.
Mun ji dadi kwarai da gaske yau domin kotun nan ta ce Fanyako nan an cire shi ba bisa kaida ba nan matsayin sa matsayin governor na jiha an tunda dai an ce an cire shi ba bisa kaida ba ai dole duk wani hakin da yake da shi a wannan lokacin za a ba shi sai bare man mu ba wai neman haki muke bane mu muna neman cewa a wanke shi duk abin da aka masa an masa zalunci duniya su sani kamar yanzu yanda ya faru yau
wanda yake hukuncin da kotun ya gabatar ya maida wa tsohon gwamna Murtala Nyako martabar sa sai dai ba zai koma kan karagar sa ba saboda karewar wa'adin sa tun daga ranar 29 ga watan Mayu 2015 idan za a iya tunawa majalisar dokokin jihar Adamawa ta tsige tsohon gwamna Murtala Nyako ranar 16 ga watan Yulin 2015 da kuri'u 17 cikin 25 bisa samun sa da aikata laifin zarge-zarge 15 da ake tuhumar sa da su Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola Nigeria
To a cikin hirarsu da wakilin Ibrahim Abdul Aziz jim kadan bayan yanke wannan hukunci daya daga cikin lauyoyin tsohon gwamnan barista Modibo Bakari ya bayyana yadda suka ji da wannan hukunci
A nasara ce wallahi mai dadi kuma mun ji la mun gode wa Allah ubangiji akan nasarar da muka samu domin dama mun zaci zamu samu nasara domin sa abubuwan da aka yi duka ba bisu akan tsarin mulkin Najeriya ba bisu kuma akan dokokin Najeriya da aka yi tanadi don irin wannan aikin ba to waɗanda suka yi karan tsaye da dokokin demokradiya da dokokin da dokokin ƙasa kuma idan ka dauka tsaranka ka tafi gaban hukumar shari'a to ya koyo da ko gobe dai in Allah ya yarda ko bajima ko ba dade gaskiya za ta nuna halinta domin kullum sai a ce gaskiya ƙaryar mutum ta kare amma ba a shiwa gaskiya ta kare
amma barista a cikin umarnin da kuke kai shine na ce a maida masa da hakokin sa yanzu kuma akwai batunan na EFCC wannan abun za a dage wannan zargi da ake masa na EFCC ko ko ya lamarin zai kasance ne
a maganganu ne daban-daban wanda ba su shafi juna ba wannan magana ne wanda ke kalubalance kalubalantar tsigewar sa da aka yi wanda ba a bi ka'idoji da kuma dokokin Najeriya ba to wannan shi muka samu nasara a yau wannan kuma shine ya je ƙara da kansa ya kai majalisar dokoki ta Adamawa House of Assembly shine da kuma committee da suka yi wannan bincike da ake kira kangaroo bincike wanda bamu yadda
suna ne gani ne mai shi ya kawana ne in ya kawo kairan ne in ya bace ko shaidi
haka yake barista Modibo Bakari kenan a hirarsu da wakilin Ibrahim Abdul Aziz Yau dai ya rage kasa da makonni biyu al'ummar jamhuriyar Niger su tafi rumfunan zabe domin tsaida waɗanda za su shugabance su na tsawon shekaru biyar masu zuwa. A ci gaba da gabatar da 'yan takarar shugaban kasa, wakilin Musulumin Muni Bama yana ɗauke da tarihin ɗan takarar jam'iyyar MSN wato NFSD nasara ga kuma bayanin nasa.
Sani Umaru wanda aka haifa a ranar 9 ga watan Agustar 1950 a Tilaberi ya yi karatun firamare a garin Tilaberi. Bayan ya gama ya shiga makarantar Lycée National ta Yamai kafin ya huce zuwa Lycée Technique ta Maradi. Sani Umaru ya ci gaba da karatu a makarantar horar da jami'an hukuma wato École Nationale d'Administration daga 1968 zuwa 1972. Inda ya karanci fannin comptabilité da gestion des entreprises wato accounta da management daga bisani ya fara aiki a kamfanin Niger Africa mai zaman kansa bayan wasu shekaru Sani Umaru ya amshi kiran kamfanin samar da wutar lantarki Nigelec domin aikin ƙara kusantar da kamfanin da abokan cinikayyarsa sakamakon gamsuwa da aikin sa kamfanin na Nigelec ya aika Sani Umaru zuwa birnin Paris da Lyon na ƙasar Faransa domin ƙarin ilimi bayan ya dawo gida ya ci gaba da aiki da kamfanin na samar da wutar lantarki a 1986 ya mayar da hankalinsa ga harkokin kasuwanci inda ya saye dukkan hannun jarin kamfanin buga littattafai na ƙasa Sopac Niger wanda ya ci gaba da shugabanta har zuwa lokacin da guguwar demokradiya ta fara kadawa a ƙasar Niger Sani Umaru ya kulla mu'amala da manyan 'yan siyasar jamhuriyar Niger a washegarin babban taron muhawarar ƙasa Conference Nationale na 1991 lokacin da shugaban jam'iyyar MNSD nasara na wancan lokaci Tanja Muhammadu ya matso shi a jiki. A 1995 lokacin da jam'iyyar adawa ta MNSD nasara ta samu rinjaye a majalisar dokokin ƙasa zuwa lokacin gwamnatin riƙon ƙuryar da soja suka kafa bayan juyin mulkin 1999. Sani Umaru ya rike mukamin ministan kasuwanci ya kuma ci gaba da rike wannan mukami da aka hada masa da na fannin suhuri da masana'antu sannan ya samu ƙarin girman da ya bashi damar zama ministan ƙasa mai kula da ayyukan manyan gine-gine a gwamnatin da Tanja Muhammadu ya kafa a zamanin Jamhuriya ta biyar. A shekarar 2007 Sani Umaru ya haye kujerar Prime Minister shugaban gwamnati bayan da ƴan adawa a majalisar dokokin ƙasa suka tsige Prime Minister Hamma Ahmadu daga mukaminsa. A fannin siyasa Sani Umaru ya haye kujerar shugabancin jam'iyyar MNSD Nasara a ranar 21 ga watan Fabrairu na 2009 a ƙarshen taron Congress da ya gudana a Zander. Ya kuma shugabanci majalisar dokokin ƙasa a zamanin Jamhuriya ta shida, wato lokacin da shugaba Tanja Muhammadu ya zarce akan karagar mulki kafin soja su hamɓarar da gwamnatin sa a ranar 18 ga watan Fabrairu 2010. Sani Umaru ya zo na biyu daga cikin 'yan takara 8 da suka fafata a zaben shugaban ƙasa na 2011. Sai dai ya sha kaye a karawarsa da ɗan takarar PNDS tarayya Muhammadu Isuhu a zagaye na biyu. Ba tare da wata-wata ba ya amince da wannan kai, saboda haka ya tattaki zuwa gidan Isu Muhammadu domin yi masa barka jim kaɗan bayan da hukumar zaɓe ta bayyana sakamako. Bisa tanade-tanaden kundin tsarin mulkin Jamhuriya ta bakwai, Sani Umaru shine jagoran 'yan adawa, mukamin da yake rike da shi yanzu haka. Jam'iyyar MNSD Nasara ta tsayar da Sani Umaru takarar shugaban ƙasa a ƙarshen shekarar 2015. Bayan da kotu ta ba bangarensa gaskiya a rikicin shugabancin da aka shafa shekaru uku ana tafkawa tsakaninsa da Albade Abuba, wanda shi da wasu usoshin jam'iyyar suka shige gwamnatin haɗin kan ƙasa wacce shugaba Isu Muhammadu ya kafa a watan Agustan 2013.
Ranar zabe na ta he, in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe adali.
Haka kan waɗi kowa ya shaida shatan
zabe.
Toma da la Sulaiman Munibanma kenan dauke da tarihin dan takarar jam'iyyar MNSD Nasara. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. So yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 12:16 na asuba. Ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Yau filin zai fara duba wani taron ƙarawa juna sani na kwanaki biyu da shugabannin addinin Musulunci da kuma masana harkokin kiwon lafiya suka gudanar a kanin Najeriya na kwanaki biyu. Idan da sauran lokaci kuma za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron filin lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanakin baya shugabannin addinin Musulunci da masana harkokin kiwon lafiya a arewacin Najeriya suka yi wani taron kwanaki biyu na ƙarawa juna sani da kuma ilmantarwa a kan kiwon lafiya matakin farko, wanda mai alfarma Sultan Sa'ad Abubakar na uku ya jagoranci yunkurin masanan da likitoci da kuma maluman addini na tunkarar matsalolin da suka danganci haihuwa a arewacin Najeriya. Taron ya tattauna muhimmancin baiwa mace ilimi domin inganta lafiyar iyali. Wannan an dai taɓa yin tarurruka makamancin wannan har sau uku. Wakilin sashen Hausa Mahmud Kwari ya halarci wannan taro, ya kuma zanta da masana da suka halarci wannan taron. Daga cikin wanda ya zanta da su har da Dr. Mero Mandara, ga yadda hirar tasu ta kasance.
Dr. Mero Mandara, kuna ta wannan shiri na kokarin wayar da kan jama'a musamman iyaye game da muhimmancin ilimin ƴaƴa mata saboda alaƙarsa ta kulda-kulda kiwon lafiyar mata din. Gashi yanzu shekara 2.5 kuna ta wannan aiki. Me ya baku wannan tunanin ne wai?
To assalamu alaikum. Kamar yadda muka yi magana baya, ka san dai ni likita ce kuma ni likitan mata ne. To a matsayina na likitan mata, nakan ga mata marasa lafiya suna zuwa min da cututtuka daban-daban. da ciki da haihuwa da goyo da sauransu. Sai muka lura cewa mata in suka zo, yawancin mata da ke da matsala a jini ya tsinke, a ciwon yoyon fitsari ne, an zo wajen haihuwa ne an gagara haihuwa, mutuwa ta ratsa ciki, an sha wahala, wasu sun gurgunce, wasu wajen wankan jego sun mutu, wasu shan kunin kanwa ya sa su sun suma, an kawo su. Sai muka lura duk dai abin nan rashin ilimi ne. Ba cutar ba ce, rashin ilimi ne, da mutane suna da ilimi na zamani da duk waɗannan abubuwan ba za su yi ba. So sai muka ga, to ta yaya za a yi? Yawan kawai in mutum ya zo da rashin lafiya a yau ka bashi magani, gobe kama wannan allura, jibi kama wannan tiyata, ba zai yi ba. Har yaushe za a ci gaba da wannan? Musamman da ya zamana mu a arewacin ƙasar nan mun fi kowa gurɓata wajen irin waɗannan cututtuka. Sai muka ga me zai sa ba za a binciko ummul aba'isar abin ba, maganan ilimi. To ko in kai maganan ilimi, kana maganan malamai. Don haka muka gayyato iyayenmu malamai daga dukkan ƙungiyoyin musulmi da ka sani. Sai mai girma sultan ya haɗa gaba ɗaya ya ce, to ku zo a haɗu a madadin ƙungiyar musulmi masu damuwa da ciwon lafiya. To wannan ƙungiya ita take wannan taro, taronta na wajen shida kenan. An yi taro akan fanni-fanni daban na lafiya, wato shimfiɗa. Aka yi akan lafiyan yara, aka yi akan lafiyan iyaye mata, aka yi akan mahimmancin cin abinci mai lafiya. A lokacin da muka koyi irin su zogale ɗin nan, su ne manya-manyan abu ashe da ya kamata a ci, su kuli-kuli, sun fi biskit, tuwon dawa ya fi tuwon masara lafiya, tuwon gero ya fi tuwon shinkafa lafiya. Duk waɗannan al'adun da ake yi na daɗin nan, shi yasa iyayenmu suka ga sun kai shekara 100 daram. Aka yi maganan tsafta, su kwata ɗin nan da ake yi, banda ƙasar Hausa ba kwata, su ruwa gurɓatattu, duk aka koya. To da malamai suka gane, shi ne sai aka ce, to bari a je wajen ummul aba'isan zancen gaba ɗaya, ilimin mata. Domin bincike ya nuna ilimin mata shi ne abu ɗaya da ya fi komi mahimmanci, ya fi talauci ma mahimmanci a bisa ga lafiyan mata da yara. Domin mace mai ilimi, za ka ga ko ɗan sharanta daban ne, ta san yadda za ta ɗan gyara nan, ta san yadda za ta wanke hannu, ta san yadda za ta yanke ma yaro farce, ta san abin da dai ya kamata. To ko idan aka lura da lafiyan mata da yara, mai gida ma canjin shi zai fi tsayawa a ajiyun shi, a yi wani abu da canjin maimakon ana hanyar zuwa asibiti. Za ka ga kuma mace mai ilimi ta san ta je asibiti ta haihu wajen ungozomomi masu ilimi, ba na gida ba.
To yanzu dokta, tunda wato kwarewar ki ko kuma cuɗanyar ki ta yau da kullun da mata, saboda alaƙar aikin ki ta sahar kika samu wannan tunani, kuma kika nemi mutane masu tunani irin naki aka fara wannan al'amari, har yanzu nan kina aiki nan a asibiti, wace ga lokacin da kuka fara wannan yunkuri, misali kusan shekara 3, wai asibitin misali da kike aiki ko kuma inda kuke kewayawa dan rangadi ko wani abu, kin ga alamun canji wanda zaki alakanta shi da irin waɗannan tarika?
Kwarai da gaske akwai canji da muka gani masu ba da sha'awa. Kamar a kungiyarmu, kungiyar da nima ina ciki, kungiyar mata musulmi na Najeriya a Kaduna, yanzu muna da asibitin mu na cin kanmu na form 1 da za a je ki je a yi maka tiyata a duk wani ciwo. Muna da likitoci kwararru da suke zuwa muna nan, muna fadada ta, muna kuma fatan Allah ya bamu iko mu koma babban waje a hanyar airport. Akwai wani malami nan Kaduna da muka je muka ga inda ya bude, ni ban taba ganin makarantar shirgegiya irin ta ba, kuma da asibiti a ciki, da kuma malaman asibiti, kuma ana sayan magani ana menene. Sannan nan ma hakan nan da muka je wajen shi malam wajen Karimilla, suna da can wace makaranta da suke kokari su maida ta wajen da za a horar da marasa ma'aikatan lafiya. To duk ka gani, kuma shi kanshi mai girma sarkin musulmi yana kokarin bude university mata. To ai kaga an ci gaba. Amma dai aikin in ka lura fa mu dinnan mun fi miliyan 70. To kaga wannan ai dugo ne.
Wai tunda na san kuna bibiya, kun ga sakamakon abubuwan da kuka yi bibiya akan su, kuma yaya sakamakon ya nuna?
Sakamakon ya nuna malamai suna kokarin iya kokarin su amma dole a ƙara a tashi amma kuma akwai wani abu daya da muka gani da har yanzu muna gaba a cimma ba wato ba a matsayin mu na mutane ba a maida hankali a ga menene muhimmanci menene mara muhimmanci
a tantance
kaga kaman yanzu muna da attajirai da yawa muna da attajirai da ma wanda ba attajirai ba da sai sun hada da bashi za su ce sai sun je aikin haji kowace shekara idan da a ce wani attajirin shekara hudu din nan na tsakankanin haji da haji da yake kashe miliyan 1 kowane miliyan 1 nan ya dauka ya taimaki a ƙauyen sai a samu wata ƴa a kaita makaranta ta ci gaba ta zama malamar asibiti da kaga ya zama sadaka jariya ko kuma makarantar garin su wannan kudin ya tabbatar malaman akwai littattafan da za a koya ma yara ai kaga ya gasa sadaka jariya amma fa ni na anawa gaulancin ba mai ilimi ba abinda dai muka ji malamai suke fada kenan kuma mu sani cewa ba wata gwamnati da za ta canza mana halin da muke ciki dole mu tashi mu yi makanmu ko gwamnatin ma tana so ta yi daga ina za ta fara daga ina za ta tsaya kana da yaya 15-30 diye da gwamnati take so ta taimaka maka ai kaga ba za ta iya sai kadai ba sai dole ka tashi ka yi makanka to abinda ba mu kai nisan tunani ga shine in ba mu tashi ba mu makanmu ba mu ne fa za a bari ciki domin gwamnati iya za ta iya kokarin ta inda ta tsaya nan ta tsaya ba abinda za ta yi gwamnati ba mutum bane balle ya ce za ta kashe kanta in ta inda ta tsaya ta tsaya sauran ko kai ko kar kai ko uhu mu ke cikin ruwa dole mu zamu koyi iyo dole mu zamu fita amma idan ba mu makan mu kiyamar laili ba nan da shekara 15 zuwa 20 ƴaƴan ba abinda za su iya yi a wannan ƙasar Najeriya sai mai gadi da yankan farce domin yanzu a office ɗina mai bada shayi in ka zo ta rubuta sunanka ta ce sanin da zuwa ka zo kenan zaka sha shayi zaka bada ruwa zaka sha ruwa masters ne da ita ƴaƴan mu suna nan sun kasa ga mu secondary school
Na sauraro muna fatan za a gafarce mu a saboda kurewar lokaci ba za mu samu damar gabatar muku da amsoshin tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa madadin shi Mahmud da ya mana wannan hira ni Jummai Ali nake mana fatan alheri daga nan birnin Washington DC
To a gaida Jummai da tawaga ta kafa mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya saki na tsohon mataimakin sa Riek Machar ya ci gaba da zama mataimakin nasa. Wannan kuma zai rasa nasaba da ganin an kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 2 ana yi a kasar ba. Shugaba Kiir ya bayyana dokar na Riek Machar din ne jiya Alhamis domin yin hakan zai cike daya daga cikin manyan sharuɗan da aka gitta a cikin watan Agusta na shekarar ta gabata amma kuma aka ƙi yin hakan. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce manyan kasashen duniya da ke ganawa a Munich domin duba yanayin halin da ƙasar Syria take ciki yanzu sun cimma matsaya cewa za a dakatar da budewa juna wata nan da sati guda. Kerry ya shaidawa manema labarai da sanyin safiyar yau Juma'a ne cewa wannan dakatar da bude wutan bai hada da masu tada kayan baya ba amma kuma ya hada da kungiyar ISIS idan da kungiyar Al-Nusra da dai sauransu.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai dinan da sa 1:30 mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama bari mu biye ka gaisuwar fata alheri da taya murna ga Malam Shehu Sa'ad domin auren ɗansa Mustapha da Fatima Yayarimi da za a daura gobe Asabar da karfe 1 na rana a masallacin Sultan Bello da ke garin Kaduna. Allah ba da zaman lafiya da zuri'a mai amfani. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yau da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da har hada shiri da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau Malam John Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.